الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لديكم ولدنجي نيهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 2 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi ne insha Allah ta'ala ba laifi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am na'am wai dan uwa tambayar shi shine a matsayin sanin shi aka kai shi irin yankin da ake kiranta a kantin wanda wasu kungiyoyi na turawa suke kawo taimakon abinci da sauran abubuwa waɗanda suke na rayuwa ma'ana da suke kawowa a irin waɗannan lafarki wai shin ya halatta daga cikin wannan abinci da ake kawo masa ya ɗauka ya yi kyauta da shi zuwa abokan aikinsa da ƴan gari da sauran jama'a shi dai ainihin abincin da aka kawo shi akwai waɗanda aka ayyana cewa makasudinsu aka kawo abincin su ne ɗalibai ba a kawo ba da sunan cewa ka raba ma abokanka ko wasu ƴan gari don haka baya halatta a duk abin da aka wakilta ka ka sanya shi inda ba a ce ka saba idan kana so ya halatta ka sarrafa shi zuwa abokan aiki da sauransu dole sai ka tambayi na sama da kai wanda shin a ka'idar abincin nan an kawo shi ne ana iya ba kowa ko kuma ga wadanda ko kuma bai ya halatta in aka ayyana cewa ga inda zaka sarrafa abu kaza to nan shi kadai ne ya halatta a shari'a abin da ya rage dole zaka maida musu kansu ato na sama kasancewar in ba a basu ba ba a maganar ta sama kai ta kanka ake tukun kai abinda zaka fita a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba za a kama ka da laifi ba lalle so da yawa zaka gani ƴan uwa waɗanda suke irin waɗannan makarantu na sama da su suna ɗaukan wasu abu wani bangare daga cikin abincin suna musu kyautar shi abinda ba naka ba kana da damar da zaka yi kyauta bayan halatta kai kuma matsayin ka wakili ne kawai kai kanka cinka da shanka a cikin wannan abincin sai in an halatta maka in an ce ba laifi zaka iya daukan gwargwadon abin da zaka ci kai da iyalinka sannan ya halatta ka dauka amma in ba a ayyana cewa kana da wani kaso daga ciki bayan halatta daidai da kwaya da ka dauka kawai kai an wakilta ka ne ka yarda ka amince zaka sadar da wannan abincin ga waɗanda aka kawo saboda su to amma dan komawa da baya da yawa zaka gani daga cikin ƴan uwa jama'a ta musulmi wannan sun dauke shi wata hanya ce ta samun dukiya suna sayar da wannan abinci su yi iya abin da suka dama da shi shi yasa idan ka waiwaya sai ka ga rayuwar su gaba ɗaya Allah ya zare albarka daga cikin ta saboda dukiya ce ta haram dukiya ta haram ko ta taru sunanta wasatsa ba inda za ta yi kai ba za ka amfana da ita balantana ka amfanar da wani kuma nauyin ukuba ne da hisabi akan ka a gobe kiyama saboda manzon Allah ya tabbatar mana a cikin hadisi sahihi la tu'adduna al-huquqa ila ahliha manzon Allah yace na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su duk wanda ka zalunce shi daidai da dala daya a ranar kiyama sai kai amanta wannan zalunci ne wanda Allah bai yarewa don haka anan dai a takeice bai ya halatta ka dauka kai kyauta da wannan abincin ga wasu abokan aiki da sauran su ko shi inspector yanzu bai ya halatta ka dauka ka bashi saboda ba dan shi ba aka kawo in ya ce sai ka bashi to ya dakatar da kai daga wannan ya canza maka wata lafanta da ba amma ba haƙƙin shi bane an kawo ne haƙƙi wanda yake na yara ne an gane ko in ana so ya halatta a ba wasu kyalle a tambayi waɗanda suke na sama da ku waɗanda suka kawo abincin wanda in a takarda ne abin da yake a ka'ida kawai ga wanda aka kawo abinci saboda su don haka kasancewar in ka san ba ka iya rike wannan amana tun da wuri mutum kar ya amsa na'am so da yawa muke kallon cewa dukiya dukiya ce ta bature in ka ci ka ci banza shi ko zalunci ba bambanci tsakanin musulmi da kafiri ko kafiri ka zalunta Allah sai ya fitar masa da haƙƙin shi a gobe kiyama illa kasancewar zalunci ya fi muni ya fi aibi akan wato wanda yake musulmi ma'ana zaluntar musulmi ya fi muni akan zaluntar arni amma hatta da arni sai Allah ya fitar masa da haƙƙin sa a gobe kiyama na'am wai abincin da turawa suke kawo ya halatta musulmi su dogara da shi akan kawai kullum a yi ta kawo musu taimako musulmi ba a san shi ba da kaskanci iya abin da ya kamata mu wadatu dangane da taimakonsu wannan duka lalacewa ne da komawa da baya na rashin sanin inda aka dosa mu mun dogara kawai a kullum sai dai a kawo mana taimako ga dukiya a ƙasa wadda za a iya sarrafa ta a kan hanyar da za mu fi ƙarfin abinci mu fi ƙarfin tufafi wanda galibin ƙasashe yanzu su kawai neman arziki yake amma abinci da tufafi an wuce da su amma wali ya zabi lahi a nan har yau ba mu fi ƙarfin abinci ƙasar mu ba har yau a duk shekara ba mu fi ƙarfin abinci dole sai an kawo taimako daga wasu ƙasashe mun dogara akan wannan mun zama mabaranta me yasa shari'a ta hana ma mutumin da yake da ƙarfi zai iya yin sana'a yin bara ko da sauransu saboda shi musulmi ba a san shi da kaskanta kai ba musulmi Allah ya ɗaukaka shi ya masa daraja maganar ya kaskanta kanshi ya wulakanta wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi wanda kasashen arna ma idan suna irin waɗannan wahala da sauransu ba sa fitowa su bayyana ƙoƙari suke su yi ƙoƙarin yadda za su magance matsalolin da suke ciki wanda ka ɗauka irin su kasashen China da sauransu ai ba su yi yunwa ba a shekaru da suka wuce to amma ta wace hanya suka bi jajircewa su kai akan hanyar yadda za su samu abincin da zai wadatar da kasansu yanzu dai a nan shinkafa ta China nan ake kawo ta China mutum miliyan nawa gare ta wajen miliyar ɗaya wajen kusan mutum sun kusan miliyar biyu amma daga can za a ɗauko shinkafa a kawo ta nan mu da ba mu ce ba miliyan 13 ko miliyan 16 dai kamar yadda wasu suke faɗa amma an taɓa ɗaukan hatsi tiya ɗaya daga nan aka kashe China wanda a nan ake noma shi kaga da abubuwa ne waɗanda suke kawai an dogara akan taimako da ake kawowa wanda ga wurin noma sannan ga dukiya wanda inda za a iya zuba wannan dukiya akan noma da sauransu za a iya samun abincin da zai wadaci ƙasar nan shin yanzu gwamnati tana da gonar da take nomawa ba ta da gonar da take noma ita kawai ta dogara akan abin da ya shafi yanfo da duwan da sauransu kawai wannan hanya ita ce hanyar ta ɗaya ta samun dukiya ko kiwon ai suna ne kawai ba wannan ba ne ba ko kiwon da gwamnati take makiyayi ɗaya daga cikin makiyaya a ƙasa ya fi dabbobin da gwamnati suke da nawa take da to ku kanku makiyayin da manoman ma a ma tallafa muku ma ya zamanto ku faɗaɗa abin to ba a tallafawa ko da an tallafa kuɗin da sun zo hannun wani sai ya kwance da su dan haka a tambayar ka bayyana halarta ya zamanto kawai mu dogara kan taimako a kullun sai dai a ka mana taimako abinda ya kamata mu tashi ya zamanto mu za mu taimaka ba mu za a taimaka ma ba haka manzon Allah ya nuna mana hannu wanda yake bayarwa yafi hannu wanda yake mai karba al-yadu da uliya khairun min al-yadi as-sufla to mu mu'minai mu muke da daukaka da daraja a nan duniya da makoma lahira kar mu kaskanta ga arni kullun sai mun je mun tara hannu ya dauka ya ba mu alaikum salam a irin wannan hanya hudu abin da ya kawo ya gita mana na sharadi shikenan hudu da zamu mika mu dole zamu mika wuya kuma duk irin wannan shigowa da ake ana shigowa ne da fuska biyu an shigo ne da kawo da nihin kawo taimako amma abin da sharrin da yake kasa Allah kadai ya san shi da yanda suke lalata tarbiyya ta jama'a ta musulmi da kokarin jefa jama'a ta musulmi cikin dukkan wani kangi da wani kunci da sannan kuma asirin ku yanda kuke ciki da yanda za su karya tattalin arzikin ku su kawo matsaloli game da ci gaban rayuwar ku in ma ta bangaren addini ko ta bangaren rayuwa dan ta kowace fuska ba sa son mu ci gaba na yanzu ci a kawai misali mutane ne suke cikin bulaguro buzirin su yanki suka ga wani mai abinci suka zauna suka ci abinci sai suka gudu ba su ba shi kudin shi ba mene ne matsayin haka in dai ba yunwa ta matsa su ta kai su karshe to bayya halatta dole za ku masa bayani ga halin da muke ciki matafiya ne za mu iya baka jinginar wani abu in ku ka amince mana ba mu abinci ba shi insha Allahu ta'ala idan muka isa gida za mu turo maka da kudaden ka in ya yarda ya ba ku amma in yunwa ta kai mutum bango ya ga halaka ido da ido to ya halatta ya kwace ya ci tunda Allah ya halitta masa cin mustai an gane da kwace da mustai ku dukkan su haramu ne amma anan mutum ya tabbatar da cewa yunwa ta kai shi karshe amma haka kawai bai ya halatta dan kuna ci kudi ya kare ku ci abincin mutane ku ce ba tare da kun biya su ba na wai maganar cewa mace in ta yi sallah bata ma mijinta addu'a sallar ta bata samun karbuwa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ne ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ba an gane kuma ba haƙƙi bane ba na miji akan mace cewa kawai duk in ta yi sallah sai ta masa addu'a an gane ko an so ne ta yi masa addu'a amma kuma bai keɓanta ba da cewa duk sai in ta yi sallah ta yi masa addu'a wannan kwata-kwata ba faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ba na cewa wai in ta yi sallah ba ta masa addu'a ba sallar ta ba ta samun shiga a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala haka irin wannan magana take yawo amma bayyana asali game da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne da karshe ne waje wai kana cikin wato sallah ko kuma kana sauraron khutba a ranar juma'a aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi aka ce Muhammad shin ya halatta kace sallallahu alaihi wasallam kwarai da gaske ya ma wuce matsayin halacci domin wajibi ne duk lokacin da aka ambaci sunansa kai mai salati a nan malamai suka ce ba bambanci wajen sallah ko a cikinta balantana kudu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadithi ne sahihi wanda ke nuna cewa mafi ruwa daga cikin jama'a gaba daya shine wanda za a ambace ni ba tare da ya mun salati ba ma'ana yaji an ambace ni yake mun salati da kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amin 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 wanda sahabbai suka ji lokacin da yake taka minbarin sa yana fadar wannan kalima sace ya rasulullahi mun ji kana cewa amin menene sababiyar fadar amin kin yace yurilu ne alaihi salam yazo da sakon cewa duk mutumin da watan Ramadan ya riske shi bai yi aikin da za a gafarta masa ba Allah ya nisanta shi ga magarhamar shi Jibril yace ce amin nace amin na biyu shine yake cewa mutumin da ya riske mahaifansa suna raye ko ɗaya daga cikin su bai musu da'ar da za ta zame masa sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama shi ma Allah ya nisanta shi da rahamarsa ce amin manzon Allah yace amin na uku shine mutumin da aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi masa salati ba shi ma Allah ya nisanta shi ce amin manzo Allah ya ce amin dan haka malamai da suka kalli irin waɗannan lafuzza suka ce ko a cikin sallah aka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ce sallallahu alaihi wasallam ma'ana kai masa salati illa kasancewar a irin sallah da sauran khutba ba bayyana ba za ka yi saboda kasancewar in ka bayyana an sai ka shagaltar da mutane dangane da yanayin da ake ciki da cewa wasu malamai suna ganin cewa ita sallah wani al'amari ne wanda yake keɓantacce kenan a wajen sallah za ka iya yi dai duk dai maganganu ne na malamai illa kasancewar in ka yi a cikin sallah ma ba laifi ba ka yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu zakka wato littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka mun tsaya ƙarshen wato babi wanda yake na hudu baban da ke bayani cewa duk dukiyar da aka fitar mata da zakka to ba a kiranta taska wadda Allah ya yi alƙawarin hukuba game ita a gobe kiyama an gane ko kenan a nan dukiyar da aka fitar mata da zakka da dukiyar da bata kai ba gwalgwadon zakka to wannan ba a kiranta kansa amma dukiyar da ta kai gwalgwadon zakka idan ba a fitar mata da zakka to wannan sunanta kansa ita ce Allah ya yi alƙawarin asaba game ita a ranar kiyama wanda za a kona dukiyar a cikin wuta sannan a ringa gasa goshinsa da gadon bayansa da haƙurƙuransa kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin suratul tauba da kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana Allah zai maida ta wani kumurcin miciji wanda yake mai kafanni wanda zai rata yin masa auya ya ringa bibiye shi duk inda yake kasancewar a ƙarshe idan ya ga mucijin ya dame shi sai ya tura masa hannu mucijin ya tauni hannun yana ce masa ni ne dukiyarka ni ne taskarka ma'ana dukiyar da ka taskance ka kimtar da hakkin Allah duk dai bayani ya gabata a kan shi kai tsaye za mu tashi babi na biyar insha Allah ta'ala qala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu infaqil mali fi haqqi malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ciyar da dukiya a haƙƙinta baban da ya gabata dai mun wuce da hadisai irin na Abu Dharr Allah ya kara masa yadda wanda shi fa baya ganin halaccin kawai haka mutum ya tara dukiya shi a iya fitawar shi da ijtihadin sa dukiya ko da ka fitar mata da zakka to bai ya dacewa ka tara dukiya shi kawai menene ya tafi akan hadisin da manzon Allah ya faɗa masa cewa ni fa bana kaunar a ce ina da dukiya gwalgwadon dutsen uku daga zinari a ce ta wacce in ciyar da ita yace bana su yace kawai iya abin da nake bukata in samu dinari uku kacal dinari daya in tanaje shi ga wanda suke bi na bashi in sun tsatsara ni in biya daya in ciyar da shi domin ɗaukaka addinin Allah ɗaya ya zamanto kuma bukatuna waɗanda suke na rayuwa to kamar yadda bayani ya gabata tara dukiya abu ne wanda yake abun so abun kauna a shar'ance sai dai in ka tara dukiya abun da ake bukatar to kai kokari ka ciyar da ita fi sabilillahi don haka tara dukiya ba abun zargi bane wanda akwai hadisi sahihi wanda bayani ya gabata akan shi hadithun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi huduli amwalihim al hadith wanda manzon Allah yake cewa masu dukiya sun tafi da lada gaba daya wannan ku kasancewar wasu talakawa ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo karin mawadata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi masu dukiya sun tafi da lada gaba daya saboda suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke sannan kuma suna sadaka wato abinda suka ci suka raga na dukiyar su an gane ko sallar da muke yi su ma yi suke azumin da muke yi suke to amma inda muka bambanta da su su suna da dukiya bayan sun biya bukatun su abin da ya rage suna ciyar da dukiyar su fi sabilillahi kenan sun kwashe lada gaba daya wannan Allah ya lallashe su yace shin kuma Allah bai sa muku ba abin da za ku ringa yin sadaka da shi a takeice ai kuma Allah ya hore muku abin da za ku iya yin sadaka da shi matsayin da suka samu ku cin musu wannan Allah sai yake cewa inna bi kulli tahlilatin sadaqa wa bi kulli takbiratin sadaqa wa bi kulli tahmidatin sadaqa wa amrin bi ma'rufin sadaqa wa nahyin 'an munkar sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa wannan Allah yace dukkan haidada da za ku yi ku ce la ilaha illallah ko ku ce Allahu akbar ko ku ce alhamdulillah ko ku ce subhanallah ko umarni da kyaukyawan aiki ko hani dangane da aikin asha hakanan saduwa da iyalan kuma zan Allah ya ci gaba dai waɗannan abubuwa kuna da ladan sadaka zan Allah ya ci ku je ku rike wannan komawar da suke hallo mawadata sai suka ji waɗannan abubuwan da manzon Allah ya karantar da talakawa sai suka duku fa akan abubuwan bayan ciyar da dukiyar su suke suka sake kawo ƙara karo na biyu manzon Allah ya ce to wannan fa bala ce ta Ubangiji wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama dan haka dai a takaice hadisin kaga sun kawo maganar cewa mawadata sun tafi da lada kenan anan ba abin zargi bane tare dukiya a matsayin ka na musulmi illa kasancewar in zaka tara dukiya kai kokarin tara dukiya ta hanya wadda take halattacciya domin in ka ciyar da dukiyar ka samu sakamako akan abin da ka ciyar a gobe kiyama sannan kuma kar hisabi ya zamanto ya tsananta akan ka to shine anan malam yace babu infaqil mali fi haqqi wannan babi ne wanda ke bayani dangane da ciyar da dukiya wato a haƙƙin ta ma'ana inda Allah yace a ciyar قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى الانسي قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن اسماعيل وابن ابي ويس قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها عبد الله بن مسعود الله يقرا مسا يدا كي شيوا ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم انا فدا لا حسد الا في اثنتين واتو باب غوري da fata sai a cikin dabi'u guda biyu an gane ko abinda ake nihi da alhasad anan karka fahimci cewa hasada waccan abin zargi wanda in aka ce hasada shine gurin gushewar ni'ima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da wanda ake masa hasada mutumin da Allah ya albarkace shi da dukiya ko ƴaƴa ko ilimi ko wani matsayi na daban an gane ko ka ringa burin cewa wannan ni'ima ta gushe ku yi daidai wannan ita ce hasada wanda take abin zargi abinda ake nihi da hasada a nan shine wato algibba ma'ana guri ka ringa burin abinda Allah ya jaddada ma dan uwanka na ni'ima a ce kai ma kana da irin shi ba kana hurin cewa ni'imar da Allah ya masa ta gushe ku zaman to daidai shine anan yace la hasada illa fi sunnataini anan sai ka kaddara fi hasulataini sunnataini fi hasulataini sunnataini wato babu guri manzon Allah yace sai a cikin halaye guda biyu na farko manzon Allah yace rajulin atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya lafazin rajul anan la mafhuma lahu sawa'an namiji ne ko mace ce ne mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi fil ha ubangiji ta'ala ya saka shi akan ciyar da dukiyarsa akan gaskiya ma'ana bai ya saka dala sai a inda Allah ya ce a saka to irin wannan mutumin shi ake yin gure shi sawa'an namiji ne ko mace mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma yana kokarin ciyar da dukiyar shi akan daukaka addinin Allah to wannan shine zaka iya guri ina ma a ce kana da hali irin nashi kai ma kai irin aikin da yake wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kai wannan guri akwai gaskiyar niyya tare da kai to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai baka ladan niyya an gane ku za ku zamanto daidai kai da shi in dai kana da gaskiyar niyya akan dukiyar da yake ciyarwa dan daukaka addinin Allah sai burin ina ma a ce kai kake da wannan dukiya kai ma ka ringa ciyar da ita manzo Allah ya ce daidai kuke shine anan yace rajulin atahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallatahu Allah ya saka shi lafazin at-taslim wato sallada ma'khuz ne min at-taslim abinda ake cewa at-taslim wato shine ka shuna abu akan wani abu ka ingiza shi kenan mutumin da Allah ya hore shi ya saka shi ya shuna shi akan ciyar da dukiyar wato game da gaskiya ma'ana shine daukaka addinin shi nabi sai ya ce wa rajulin atahu Allahu hikma wato da mutumin da Allah ya bashi sanin al-Qur'ani idan aka ce al-hikima anan shine al-Qur'ani kamar yanda ya gabata tun a cikin kitabul ilm lafazi wanda yake na Abdullah dan Umar Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyin sai ya ce wa rajulin atahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar mutumin da Allah ya sanar da shi alqur'ani na tsayawa game da kiyaye alqur'ani wajen karatu da biyar dokokinsa da karantar da shi sa'o'i yini da sa'o'i wanda yake na dare dan bai takaita ba akan tsantsar tilawa ma'ana kana karatun alqur'ani sannan kana bin dokokin da yake cikin sa sannan kana kokarin karantar da jama'a shine anan manzo Allah yace wa rajulin atahu Allahu hikima da mutumin da Allah ya bashi kenan sanin alqur'ani fa huwa yaqri biha wa yu'allimuha wanda yana hukunci da alqur'ani a farko dai ya ma kansa hukunci ma'ana ya gudu kokin alqur'ani sannan kuma duk abin da zai zo da alqur'ani zai yi hukunci sannan kuma yana kokarin karantar da jama'a alqur'anin da Allah ya fahimtar da shi to waɗannan su ne za a iya yin gurin al'amuransu a cikin rayuwa in ma wai za ka yi gurin wani to akan haka za ka yi kenan in za ka yi gurin mai dukiya za ka yi gurin dukiya domin ka ciyar da ita fi sabilillahi ba don haka ba kawai ka tara dukiya don haka kaga wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna halaccin mutum ya tara dukiya an gane ko tunda mai manzo Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya saka shi akan ciyar da wannan dukiya akan hanya wadda take ta gaskiya wannan nassi ne a bayyane wanda ke nuna mana halak ne wato mu'mini ya tara dukiya komai yawanta illa kasancewar yayi kokari ya tara ta ta hanya wadda take halattacciya wanda bayanin mu ya gabata hadisi wanda yake cikin sahihai wanda Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tafi ya gaida shi a shekarar da wato ya ci makka da yaki a hajjinsa ta bankwana nake ne a shekarar a hajjinsa ta bankwana rashin lafiya ta kuntar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya gaida shi to shine sai yake cewa ya rasulullahi kana ganin halin da nake ciki ma'ana rashin lafiya ta kai matuƙa da ni ni mutum ne ma abucin dukiya a yanzu dai ba ni da magaji illa diyata daya daya kawai duk dukiyar nan da na tara ya ta dai tak nake da ita ce kawai za ta iya gado na yace ya rasulullahi shin zan iya kasa dukiya ta kashi uku in yi sadaka da kashi biyu zan Allah yace masa yace to in kasa dukiyar tsakiya in yi sadaka da rabi zan Allah yace masa yace to in kasa dukiyar uku in dau kashi daya in bada in rike biyu manzo Allah ya ce masa eh kana da halaccin da za ka yi sadaka da kashi ɗaya daga cikin dukiyarka hukun dukiyarka sai dai ka san da cewa kashi ɗaya ma daga cikin hukun dukiya abu ne mai yawa an gane ku yanzu misali kana da jika guda a jiru ka kasa ta uku kai sadaka da kashi ɗaya ai ba kadan bane ba shine manzo Allah ya ce masa kashi ɗaya daga cikin hukun dukiya abu ne mai yawa zan Allah sai ya nuna masa duk abin da zai ciyar da shi na dukiya ko mun kankanta shi in dai yayi dan Allah to zai samu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama anan shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ya bayyana ma manzo Allah cewa shi mutum ne ma abincin dukiya manzo Allah bai zurge shi ba akan haka wanda akan wannan hadisi malamai suke tafi akan suke bayanin cewa ya halatta mutum ya ciyar da dukiyar shi gaba daya illa kasancewar anan dai mutum ya zamanto yana da karfin imanin da zai iya ciyar da dukiyar ta shi dan ba a buƙatar ka kakkabe hannunka kuma ka zamanto kana da sadafe kana bu mutane kana roƙo haka Allah ya ce mana wala tafsuduha kullal basdi fataqau da maluman mahsura Ubangiji ta'ala ya ce kar ka shimfiɗa hannunka matuƙar shimfiɗawa ma'ana duk abin da ya shigo hannu ka kakkaɓe ka raba ma jama'a to in ka riga ka raba ma jama'a dole za ka bi su kai dafe-dafe don haka manzo Allah ya ce mawa Sa'ad ya ce da za ka mutu ka bar ‘ya’yanka suna mawadata shi ya fi alkhairi ka mutu ka bar su suna talakawa suna bibiyar mutane suna roƙonsu don haka dai a taƙaice wannan habbabi malam ya shigo da shi don nuna mana cewa tara dukiya ba abin zargi ba ne in har mutum zai ciyar da ita akan inda ya dace a ciyar da ita wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tara dukiya mai yawa irin su Usman Allah ya kara masa yadda irin su Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yadda irin su wancan sahabin wanda yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a cewa Allah ya sanya albarka ga duk mutumin da ke safiya a wajen sana'ar shi da yake cewa Allah ka sanya albarka game da sammakon al'ummata to wannan sahabi da yaji wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran gari ya waye yake baza yaran shi wajen sana'a ubangiji ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwar shi sai da ya kai dukiya mangazakin da za a sa ta babu sai dai a aje ta akan titi shi ne yana ji Hakimu ibn Hizam Allah ya kara masa yadda to don haka kaga waɗannan dukkan su ba abin zargi bane sahabbai ne sun tara dukiya mai yawa don haka shi Abu Zar Allah ya kara masa yadda a iya ijtihadin sa mafi yawan sahabbai sun saba mishi akan haka shi kawai yana ganin haramcin mutum ya tara dukiya kamar yadda yake cewa rabu da waɗannan yake cewa fa innahum la ya'kuluna ai ba sa fahimtar abin da aka faɗa yace abin su na duniya ba zan roke su ba yace kuma fatawa ta addini ba zan tambaye su ba babu riya'i fi sadaqa li qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin وقال ابن عباس رضي الله عنهما صمد ليس عليه شيء وقال إكرمة وابل مطر شديد وطل الندى وتمانن ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin riya a wajen sadaka bayan wancan baban da ya nuna mana cewa ciyar da dukiya akan inda ya dace a ciyar to in za ka ciyar da dukiya dole sai ka nisanci riya saboda riya matukar za ta shiga cikin dukkan wani aiki wanda yake mai sunan ibada to za ta bata shi ta dagargaza shi ba za ka samu sakamakon lada akan shi a gobe kiyama shine anan ya biyo baya da cewa babu riya'i fi sadaka, babin da ke bayani dangane da hukuncin riya wato a wajen sadaka. Sai yace li kaulihi ta'ala, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu, Ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar mu'minai, la tubdilu sadaqatikum, kar ku sake ku bata ladan sadakar ku bil manni wal adha, wato da gori da cutar baka, ko kuma kace bil manni wato da kwarkwara, wal adha wato da cutar baka. Me ake nimi da alman, wato shine idan ka ba mutum abu kuma ka gora masa, ai in ba dan mu muka taimaka mishi ba da ba zai yi kaza ba, ko kuma cutar baka, ma'ana ka bashi kuma ka gaya masa magana, shi ka matsiyaci kullun sai an taimaka maka. To shine Allah ya ce ya ku jama'ar mu'minai, la tubdilu sadaqatikum, kar ku bata sadakokinku, ma'ana kar ku bata ladan sadakar ku bil manni, wato da gora ma jama'a, wal adha da cutar baka, shine fadin bakar magana wanda za ta iya sanya bakin ciki da damuwa a cikin zuciyar shi wanda aka taimaka ma. Sai Allah ya ce kan ladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas, mai ciyar da dukiyarsa da gori da cutar baka. Allah ya ce ai kamar mutumin da ke ciyar da dukiyar shi ne dan nuna ma mutane, ma'ana shine kafiri, wanda shi kafiri in ka ga ya ciyar da dala, to wai ba yana neman sakamako bane ba a gobe kiyama, saboda ita kiyamar bai yi imani da ita ba, shi iya abin da yake bukata kawai jama'a su yabe shi. Shine Allah ya ce kal ladhi yunfiqu malahu ri'a'an nas, mai buri a wajen sadaka da cutarwar baka, Allah ya ce matsayinsa kamar mutumin da ke ciyar da dukiyarsa ne dan nuna ma mutane cewa shi mai taimako ne. Wala yu'minu billahi, bayya imani da Allah, wal yawmil akhir, kuma bayya imani da yini na karshe shine yini na alkiyama. Sai Allah ya ce fa mathaluhu, misalin wanda ke ciyar da dukiya domin nuna ma mutane cewa shi mai ciyar da dukiya ne, Ubangiji ta'ala ya ce kama tsali safwanin alaihi turabun, kamar misalin fan dutse ne wanda ke akwai wato kasa a kan shi. Me ake nihi da kasa a nan rirai, ma'ana a kan fan dutse. Idan aka ce fan dutse shi ne katin dutse wanda yake mulalle, wanda da zaran ka hau shi za ka surce ka yi kasa. Akwai irin waɗannan duwatsu wanda bayan da za a yi abu ya tabbata a kan shi. Shine Allah ya ce kamar sadi safwani, kamar misalin fan dutse ne, ma'ana mulmulallen dutse. Alaihi turabun, wanda ke akwai kasa a kan shi. Fa asabahu wabilun, wannan kasa mamakon ruwa, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya same ta, fataraka busalla, wannan ruwa sai ya maida wannan dutse ya zamanto haƙo, ma'ana duk kasar da take kan shi ta bushe. Sai Allah ya ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, masu riya a wajen ciyar da dukiya, da waɗanda suke gora ma jama'a, da waɗanda suke cutar da mutane da maganganunsu in sun taimaka musu, Ubangiji ta'ala ya ce ba su da iko a bisa samun wani abu daga cikin abin da suka aikata, ma'ana ladan duk wani sadaka da suka yi a gobe kiyama ba za su samu ba. Misalinsu dai kamar misalin wannan fandutse ne, wanda an zuba kasa a kan shi, sannan mamakon ruwa. Idan aka ce mamakon ruwa shine ruwa wanda yake mai yawa, wanda a Hausa ake cewa kamar da bakin ƙwarya, shine wanda Allah ya ambace shi anan wabil. Idan aka ce wabil shine mamakon ruwa, shine Allah ya ce fa asabahu wabil, mamakon ruwa ya samu wannan dutse wanda ke akwai kasa a kan shi, fataraka busalda, wato sai ya maida shi ya zamanto haƙo. An gane gaba ɗaya ruwa ya wanke wannan hanya shi ya yi kasa. To haka duk abin da mutum ya ciyar da shi na dukiya, in dai babu tsarkin niyya, wal iyazu billahi, gaba ɗaya Allah ya shekar da wannan aiki, ba zai samu sakamako a kan shi a gobe kiyama. Sai ya ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin, Ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ya shiryar da jama'a ta kafirai zuwa hanya wadda take ta tsira. To dan haka anan kasancewar malam sai ya biyo da cewa babar riya. Yanzu mutumin da zai yi guri da wanda zai wannan, da wanda zai cutar da wanda yake mabaraci, anan Allah ya kamanta su cewa ɗaya yake da wanda zai ciyar da dukiyar shi domin nuna ma mutane. Kenan dan haka dai a matsayinka na mumini, dala karkaciyar da ita wato face sai da kyakkyawar niyya domin wannan kyakkyawar niyya ita ce za ta saka samu sakamakon wannan sadaka a gobe kiyama wanda kasancewar sakamakon miciyar da dukiya dan nuna ma jama'a wannan kasancewar ukuba ce akan shi a gobe kiyama kamar yanda Allah ya ce man kana yuridu lhayatad dunya wa zinataha muwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa badilu ma kanu ya'malun dan haka ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutun uku wanda su ne farkon wanda za a hura wutar jahannama da su a ranar kiyama ɗaya daga cikin su shine manzo Allah ya ce da mutumin da Allah ya bashi dukiya an gane ko Allah zai zo da shi a ranar kiyama ubangiji ta'ala ya tunatar da shi ni'imar da ya jaddada masa ubangiji ta'ala ya ce shin ban wadatar da kai bai ce kwarai yaya kai da dukiyar ce ya ubangiji na ciyar da dukiyar inda ka ce a ciyar wata hanya wanda ka bukaci a sa daidai da dala ban bari ba sai da nasa ubangiji ta'ala sai ya ce da shi ka ciyar da dukiyar ka dan a ce wani mai sadaka ne mai kyauta ubangiji ta'ala ya ce ƙarya kake mala'iku su zaburo su ce ƙarya yake kai tsaye sai Allah ya sanya mala'iku su ja shi akan fuska su jefa shi a cikin wuta don haka in za mu ciyar da dukiya tara dukiya dai ba abin zargi ba ne amma kuma ba a buƙatar kawai mu tara dukiya mu kididdige ta iya abin da ake buƙata mu ringa ƙoƙarin ciyar da ita bakin gwargwado bakin iya iya wurinmu amma dala in za mu ciyar da isa to mu biyo baya da kyakkyawar niyya ya zama tumi dan Allah saboda anan malam baban da yayi sakamakon wanda ya ciyar da dukiyarsa ne ba dan Allah ba shine Abdullahi dan Abbas ya ce saldan sai ya ce laysa alaihi shay abinda ake nihi da as-salad wato shine hako wanda ba komai dutsen kenan ruwan sama ya wanke shi duk kasar da take kan shi kenan babu ita Ikrima sai ya ce wabil abinda ake nihi da wannan lafazi na wabil ya ce madarun shadid wato ruwa wanda yake mai tsanani wanda a Hausa ake ce masa mamako wabbal idan aka ce abbal wato shine yayyafi shine annada idan aka ce annada shine ruwan raba wanda shi ruwan raba yayyafi ne wanda yake kadan sai dai ka ji kawai ka jika amma ba ka sanin lokacin da ruwan yake sauka babun la yaqbalu Allahu sadaqatan min gululin wa la yaqbalu illa min kasbin qayyib li qawlihi ta'ala qawlun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ganiyyun halim wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa duk wata sadaka wanda take ta kwangi ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai karbe ta ba wala yaqbalu illa min kasbin qayyib ubangiji ta'ala bai ya karbar wata sadaka sai ta nema wanda yake na halak nema in ma dukiyar da ka nema da jikunka ko kuma dukiyar da ka gada dan lafazin al-kasb ma'ana an yi amfani da shi ne akan abin da yake galibi galibi dai mutum shi ke tashi ya nemi dukiyarsa an gane ko to ko da dukiya gadan ta kai wannan kasbin ka ne kai a matsayin ka halaktake ko da shi wanda ya tara dukiyar ya tara dukiya ne ta hanya wadda take haramtacciya to shine yace wala yakbalu illa min kasbin tayyib ubangiji ta'ala bai ya karbar wata sadaka wato sai ta nema wanda yake na halak lafazin al-gulul wato shine boye wani abu daga cikin ganimar yaki kafin araba an yaki an gama an tara ganima mutum ya boye wani abu kafin araba shine ake kira da al-gulul sata daga cikin dukiyar ganima kafin araba kowa ya san menene hakke shi wanda ku duk wanda yayi gulul kinnan a ranar kiyama zai zo da abin da ya boye kamar yanda wani sahabi sahabbai sun wuce da shi a cikin jini sai suke cewa wani ya samu shahada wani ya samu shahada wani an tsira manzon Allah sai yayi su sai yake cewa kalla manzon Allah yace wallahi ko daya ba kamar yanda kuke fada bane manzon Allah yace da ido na na ganshi a cikin wuta yana juyawa wuta tana babbaka shi a sanadiyar wata abaya da ya buye ana cikin yaki ya samu wata riga kawai sai ya buye ta kuma aka kashe shi manzon Allah yace na ganshi a cikin wuta yana juyawa a sanadiyar wannan riga da ya goye to wannan shine ake kira da al-hudud in aka ce al-hudud ainihi dai satar wani abu daga cikin ganima ce yaki kafin araba illa kasancewar abin da ake nihi da al-hudud ana duk wata dukiya ta damfara da rufa-rufa da ha'inci idan kai sadaka da ita Allah ba zai karba ba saboda haƙƙi ne wanda yake na jama'a haka sai ya ce wala yaqbalu illa min kasbin dayyib duk wata dukiya da zaka nema ta hanya wadda take haramtacciya ko kai sadaka da ita ko ta kai miliyar dubu Allah ba zai karba ba sai ya ce li qaulihi ta'ala domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala qaulun ma'ruf ubangiji ta'ala ya ce fada wadda take kyaukyawa ga mabarraci da zaka ce masa Allah ya sa Allah ya bada gaba Allah ya dace Allah ya sa a dace a gaba ko Allah ya bada hakuri duk dai wata kalima kyaukyawa wadda ake amfani da ita ga mabarraci shine Allah ya ce qaulun ma'rufun kyaukyawar fada ga mabarraci wa maghfiratun wato da kauda kai da yafiya dangane da nacewar shi a wajen bara saboda su da yawa zaka gani almajiri ya matsa muku da bara wanda abin ya kosa ka sai ka kai ma kamar misali ka bige shi to a irin wannan ka yafi ka kauda kai kamar ta da nacewar je ko kuma anan wa martiratun sai ya zamanto shi wato rufa ma shi mabaracin asiri ma'ana halin da yake ciki karka bayani ka kai bayani mutumin da yazo ya nemi a taimaka masa ga halin da yake ciki ka maida masa magana wadda take kyaukyawa a yanzu baka da halin taimakawa amma Allah ya sa a dace a gaba sannan kuma kai kokarin rufe halin da yake ciki saboda duk wanda yazo ya nemi a taimaka masa ya bayyana sirrin shi wanda shi lafazin maghfira ma'khuzun ne min al-ghufran ko kuma mu ce ma'khuzun ne min al-ghafr idan aka ce al-ghafr wato shine lillibi abu kasturci shi ko ya zamanto anan wa maghfiratun wato kasancewar shi almajirin yafi ma cutar wadda shi wanda mai dukiyar ya masa duka dai anan kusan ma'ana uku shi lafazin wa maghfira yakan iya dauka shine Allah ya ce qaulun ma'rufun wato kyaukyawar fada da shi mai dukiya zai ma wato mabarraci sai ya ce wa maghfiratun wato da kauda kai da yafiya dangane da naci wanda yake na almajiri ko kuma da rufa masa asiri ba tare da bayani game da halinsa shi wanda ya zo ya nemi a taimaka masa ubangiji ta'ala ya ce khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya ce shi ya fi gaba da sadaka wadda cutar baka za ta bi bayanta ma'ana ka ɗauki sadaka ka bashi bayan ka bashi sannan ka gora masa ko ka masa wata mummunar kalima ubangiji ta'ala ya ce ka masa kyaukyawar magana ka ce Allah ibada gaba ya ce ya yi alkhairi an gane ku sai ce wallahu ganiyul halim ubangiji ta'ala mawadaci ne an gane ku ciyarwa ku in kun ciyar kanku kuka ma ubangiji ta'ala ba ku kara shi da komai ba halimu sannan kuma mai jibiri ne kar ku manta in har kun kosa da wannan almajiri da ya nace muku so nawa kuna saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala ya jibiri ya kyale ku wanda kuma ku dawo ku nemi gafarar shi kuma ya gafarta muku to dan haka kasancewar anan ubangiji ta'ala ya nuna cewa wato sadaka da zaka yi wanda cutarwa za ta biyo baya magana mai kyau tafi wannan sadaka saboda wannan sadaka wadda take ta cutar baka Allah ba zai karba ba wannan fa ana maganar fa dukiyar ka ce kai ka ciyar da ita amma wannan mummunar kalma ta bata ma ladan sadaka to ina ga mutumin da ya dauki dukiyar da ba ta shi ba ka haɗinci jama'a sannan kai sadaka da dukiyar kuma ina ga mutumin da ya nemi dukiya ta hanya haramtacciya wanda gaya wannan dukiya ce taka ta halaka kai sadaka da ita amma mummunar kalma wannan ta bata ma sadaka da gurin da zaka ma jama'a kenan ina ga dukiya ce wadda take haramtacciya ko kuma dukiya ce wadda take ta jama'a ka halince su sannan kai sadaka da ita dan haka dai kamar yanda wancan babu ya gabata in za mu yi sadaka ya zamanto mun samu tsarkin niyya kar mu yi dan aibe mu ko dan ayi gaba a fada sannan anan kuma in za mu yi sadaka mu yi sadaka da dukiya wadda take mallakar mu an gane ko ba dukiya ta jama'a wanda za mu ha'ince su. Sannan abu na uku, in ma dukiyar mu ce zaman tumu tankade mu rauraye dukiya ce wadda take ta halak, in har muna bukatar mu samu sakamakon lada akan ta a gobar kiyama. Kenan anan wasu sharuɗa ne na sadaka, kenan ya zaman tumu mutum yayi da kyakkyawar niyya, sannan ya zaman tumu dukiya ce mallaka shi ba ta wani ba, sannan ya zaman tumu dukiya ce ta halak. Babu sadaqatin yin kasbin tayyib li qawlihi ta'ala yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min innal ladhina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atu az-zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ubangiji mana yake cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin sadaka daga dukiya wadda take ta halak, ma'ana dukiyar da ka nema ta halak. Kina shi ne ya sake biyo baya da wata aya ta daban, sai ce domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala yamhaqullahu ar-riba, ubangiji ta'ala na shafi albarka daga cikin dukiya wadda take ta haram. Anan da ake nihin riba ba riba kadai ba, duk dukiya ta haram Allah na shahi albarka daga cikinta. Amma haramtacciyar dukiya wadda za ta zamanto a layin farko ita ce dukiya ta riba. Sai ya ce wa yurbi sadaqat, ubangiji ta'ala na bunƙasa dukiya wadda aka fitar mata da zakka, ma'ana dukiya ta halal. Sai ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, ubangiji ta'ala bai kaunar dukkan mai yawan kafirci wanda yake madaukin zunubi. Sai ce innal ladina amanu wa amilus salihat, lalle waɗanda suka kyautata imani da ubangijinsu suka aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, wa aqamus salata suka tsaye da sallah, wa atuz zakata suka bayar da zakka, lahum ajruhum inda rabbihim, sakamakon ladansu na ga ubangijinsu a gobe kiyama. Wala khawfun alaihim, babu tsoron komai akan su a nan duniya. Wala hum yahzanun, a gobe kiyama ba za su yi bakin ciki ba, ko kuma babu tsoron komai akan su a gobe kiyama, sannan ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka baro bayan su a nan rayuwa ta duniya. To anan malam ya shigo da ayar dan ya nuna mana cewa ita dukiya wadda take ta haram Allah ya zare albarka a cikinta. Kenan dada dukiya sai dukiya wadda take ta halak, irin ma ya zamanto ƙari ubangiji ta'ala ya bunƙasa ta idan ka ya nuna maka, ko kuma ya zamanto ma'anawi, ma'ana samun sakamakon lada akan ta a gobe kiyama. Qala haddathana Abdullah ibn Munir annahu sami'a Aban Nadr qala haddathana Abdurrahman huwa ibn Abdullah ibn Dinar عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من قصب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تابعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم بن ابي مريم وزيد بن اسلم وصهيب عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib, duk wanda ya yi sadaka namiji ko mace da gwalgwadon dabino daya wato na dukiya ta halak. A nan za mu gane cewa ita sadaka ciyar da dukiya ba shi da kaɗan, amma sharadi ne ya zamanto dukiya ta halak. Shi ne ya ce man tasaddaqa bi adli tamra, lafazin adli bi ma'ana al-misl, wanda in ka ce al-adl kama ainihin masali sama shi ne wato tamka kenan, idan kuma ka ce al-idl wato shi ne labtu, irin wanda ake ma dabba, in ma raƙumi ko jirki. Shi shine yace man tasaddaqa bi adli tamratin duk wanda yayi sadaka da gulgudan dan dabino daya min kasbin tayyib na dukiya ta halak sai manzo Allah yace wala yaqbalu Allahu illa tayyib ubangiji ta'ala bai karbar kowace sadaka sai ta dukiya wanda take ta halak sai yace fa inna Allaha yataqabbaluha bi yamini ubangiji ta'ala zai karbi wannan sadaka da hannunsa na dama wanda ya dace da girman sa wanda mun fahimci ma'anar sa mun jahilci kafiyar sa kamar yadda yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai yace kuma yurabbi hali sahibiha idan Allah ya karbi wannan sadaka da hannunsa na dama wato zai tattali wannan sadakar gami ita kama yurabbi ahadukum faluwa kamar yadda ɗayan ku yake tattalin dukushin dukin sa an gane ko alfalu wato shine dukushin doki doki wanda yake matashi fa'un kin harafi ne wanda yake musallaf imma kace falu ko kuma kama fa'un kin rufa kace fuluwa an gane ko ko kuma kama fa'un kin wasali kasa amma lamul kin sai ka daure shi kace filun wato shine ke duka dai ma'anar sa daya shine dukushin doki shine ce kamar yurabbi ahadukum faluwa kamar yanda dayan ku yake tattalin dukushin dokin sa wannan misali ne manzon Allah yake sabar sai yace hatta ta kuna mithlan jabal wato wannan sadaka sai ta zama ito tamkar wani babban dutse a gobe kiyama wanda ya zo a cikin wata riwaya manzon Allah yace wannan daya dayan da bino da kaciyar da shi fi sabilillahi da dukiya ta halak sai ya kai ta tukar dutsen uku da girma a ranar kiyama za a saka shi a cikin mizaninka kenan dan haka dai anan baban abin da yake nihi shine kasancewar sadaka da dukiya wanda take ta halak bayan an samu kyakkyawar niyya kuma bayan an tabbata cewa dukiya ce mallakar ka ba kwacin da ba kai ba wani ha'inci ba kai to shine anan malam yake cewa Sulaiman ibn Bilal wato yama Abdurrahman wato mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga Abdullahi ibn Dinar shi kuma Warqa ya yi riwaya daga ibn Dinar daga Sa'id ibn Yasar shi kuma daga Abu Huraira kenan ya saba ma Sulaiman da wato Abdurrahman domin shi Sulaiman da shi da Abdurrahman gaba ɗayan riwayar su daga ibn Dinar shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga Abu Salih daga Abu Huraira amma shi Warqa sai ya yi riwaya daga ibn Dinar shi kuma daga Sa'id ibn Yasar maimakon kenan Abu Salih shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sai ya zo da wata hanya Muslim ibn Abi Maryam da shi da Zaid ibn Aslam da Suhail ibn Abi Salih dukkan su sun rawaito hadisin daga Abu Salih shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda don haka wasu malamai suke ganin wacce riwaya ta Warqa riwaya ce wadda take shaza duk waɗanda suka rawaito hadisin sun rawaito shi ne ta hanyar Abu Salih shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda shi kuma sai ya rawaito shi daga Ibn Dinar shi kuma daga Sa'id ibn Yasar maimakon kenan Suhail wannan Abu Salih daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana insha Allah ranar Lahadi dai kamar yadda sanarwa ta gabata muna da muhadara wadda take mai taken hanyar samar da kauna a tsakanin musulmi a NSP a karfe 9:30 na safe insha Allah ta'ala a ranar Lahadi saboda haka kenan insha Allah darasi na gobe za mu dakatar da shi saboda kayan da za a kai a dan shirye wurin kafin wannan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.